Masu sauraron mu, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar Juma'a 21 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji cece ku can da ya biyo bayan watsi da kudirin dokar wa'azi da wata kotu ta yi a Kaduna. Za kuma a ji cewa wani kamfanin damfara ya damfari wasu 'yan Nijar da dama. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafi da shirin Kallabi, Daula Salim kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karatu Daula Salim. A jiya Alhamis ne, shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, Filippo Grandi, ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan 70 a fadin duniya baki daya, inda ya kira wannan da wata babbar gazawa ga al'ummar duniya. Sannan ya kira da a haɗa kai a duniya baki daya wajen warware wannan matsalar. Yawancin mutane miliyan 70 din da muke magana kan su sun guje wa yaƙi ne da tashe-tashen hankula daga ƙasashen su. Grande ya faɗa wa muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi a Amman na ƙasar Jordan, yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, cewa da alamar dai al'ummar duniya ta daina la'akari da yadda za a shawo kan wannan matsalar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a cikin wannan satin cewa mutane miliyan 70 ne da 800,000 ne a bara suka kaura daga mahallinsu saboda tsananin yaƙi da rashin yanci da kuma maiwancin hali, inda ya haura mutane miliyan 2,300,000 a shekarar 2017. Saura kiris Amurka da Iran su gabza a jiya Alhamis bayan da aka kakkabo jirgin sintirin Amurka mara matuki mai suna Global Hawk a yankin ruwan Hormuz, al'amarin da shugaban Amurka Donald Trump ya kira da mummunan kuskure. Wannan wani sabon koma baya ne abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Alhamis ɗin, a lokacin da yake ganawa da Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau a fadar White House. Shugaba Trump ya ƙara da cewa wannan jirgin saman ya ratsa yankin ruwa na ƙasa da ƙasa ne, kuma muna da shaida a rubuce. Ya ƙara nanatawa wa manema labarai cewa za ku ji a nan gaba idan Amurka ta maida martani. Amma Iran ta ce jirgin ya bi hanyar da bai kamata ba, kuma ya karya dokar ƙasa da ƙasa. A jiya Alhamis ne, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico da Canada, amma idan ba sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba. Wasu daga cikin 'yan Majalisar Dokoki na Jam'iyyar Democrat sun amince da kudirin canja yarjejeniya da za ta mai gurbin yarjejeniyar shekarar 1994 ta Amurka na cinikayya ba tare da haraji ba saboda farashin magunguna. Amma kungiyar kwadago ta Amurka ta nuna damuwarta akan yadda kasar Mexico za ta samu damar kyautatawa da ƙarawa 'yan ƙasarta albashi. Ina fatan za su yi duk abin da ya kamata su yi, abin da Trump ya faɗa kenan kan 'yan Majalisar Dokokin Tarayya na Jam'iyyar Democrat, yayin da suke tattauna da Prime Minister Canada Justin Trudeau kan batun cinikayya a fadar White House. Ya ƙara da cewa yanzu bayan an kammala zaɓe na 3 ga watan Nuwamba, batun zai samu goyon baya sosai, to amma zaɓe na nan tafi a yanzu. Kada a shafa'a, ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa wa shugaban China Xi Jinping cewa ya kamata mu ƙara haƙuri da Amurka akan jinkirta tattaunawa akan makaman nukiliya, Muyi kuma fatan cimma yarjejeniya tsakaninmu da Pyongyang, a cewar kafar watsa labaran kasar China. Kim ya yi wannan jawabin ne a lokacin da shugaban China Xi Jinping ya kai ziyara a Koriya ta Arewa domin kara karfafa dangantaka tsakaninsu. Dangantakar da aka kulla a kan makamin nukiliyar Pyongyang da goyon bayan da Beijing ta nuna a kan takunkumin Majalisar Dinkin Duniya. Shi ya isa ne a jiya Alhamis a ziyarar kwana biyu, wanda ita ce ta farko da shugaban China ya kai Koriya ta Arewa a cikin shekaru 14.
Dauna Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, wata kotu a Kaduna ta yi watsi da dokar wa'azi al'amarin da ya janyo cece-kuce isa lawan ikara gare ka.
Sa'o'i kaɗan da hukuncin babbar kotun Kaduna kan cewa ƙudurin dokar kula da wa'azi na jihar Kaduna ya saba wa dokar ƙasa. Wasu shugabannin addini sun ce dama can su sun san arina tun farkon kawo wannan doka. Sheikh Haliru Maraya, ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna, kuma ya ce kamata ya yi ma majalisar dokoki da kuma gwamnatin jihar Kaduna su yi ƙoƙarin kawo doka akan sace mutane ba wa'azi ba.
Ni dama tuntuni na san za arina. Domin tsarin mulkin Najeriya sashi na ɗaya ƙaramin sashi na ɗaya ya faɗi cewa wannan tsarin mulki shine a saman kowace doka. To in ka duba akan maganar ƙuduri da ake ta magana akai na game da wa'azi, akwai sashi wanda ya magana cewa ba za a yi wa'azi ba sai an ba mutum lasisi. To shi kuma tsarin mulkin Najeriya sashi 38 ƙaramin sashi na ɗaya. Daga cikin abubuwa guda uku da ya ba ɗan Najeriya game da addini shine ya yada addininsa a cikin jama'a ko kuma a shishi kadai. To kaga in ka ce za a ba mutum lasisi sannan ne zai yi wa'azi, to wannan doka ta yi karo da wannan sashi na 38 ƙaramin sashi na 1.
Me ne matsayar ku game da wannan doka?
Matsayin mu shine muna kira ga mai girma gonan jihar Kaduna gaba ɗaya fatali da wannan ƙuduri da 'yan majalisar Kaduna suka zartar. Domin abin da yake damun mutanen jihar Kaduna da Najeriya yanzu shine harkar tsaro. Ana sace mutane, ana garkuwa da su a karɓi kuɗin fansa. To kamata yayi majalisar jihar Kaduna ta kafa doka cewa duk wanda aka same shi da laifin garkuwa da jama'a ya karɓi kuɗin fansa, hukuncin shi kisa ne.
Ita ma ƙungiyar Kristocin Tarayyar Najeriya kan reshen jihar Kaduna ta ce wannan hukunci yayi mata daidai. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar kan din a jihar Kaduna.
Kamar su kai kara na sun samu kyakkyawan goyon bayan mu, domin mu makanmu mun ce za mu kai kara, sai lawyer ya ce mana a'a, kara guda daya ya isa. Amma abin da muke son duniya ta sani shine wannan kundin tsari da aka yi ba daidai bane. Mutanen da ake ce za a zauna da su domin su ne su dinga ba da license na wa'azi, ban yarda da shi ba, domin duka dalilan Krista suna ba wa wanda suke wa'azi license. So wani license kake nema? In kana da damuwa ne kace to in ku gawa malamanku in wanda yayi kaza kaza ga hukuncin gwamnati, mu sai mu gawa wanda mun ba su license kada ku yi rashin biya akan wannan. Mu Krista kuma akwai son Bible namu ya nuna mana cewa Allah ne yake kiran mutum ya sa shi ya je wa'azi. To in yau muna so mu karba license na Erufaya da jama'a da interfaith nashi, to ya nuna da cewa umurnin Allah kuma za mu biya.
To sai dai shi mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin addinin Musulunci Sheikh Jamil Abubakar Albani ya ce akwai kuskuren fahimta game da wannan doka.
Ita wannan dokar har yanzu ba ta zo wajen mai girma gwamnan jihar Kaduna ba, balle ya sa mata hannu. Wannan doka a takaice, idan ta zo mai girma gwamnan jihar Kaduna zai kalle ta. Idan aka kalle ta, tunda wanda suka yi dokan dukansu ba masumai bane, suna iya yin daidai, suna iya yin kuskure a matsayin su na yan adam. Amma dai wannan dokan ba ta zo ta cutar da wani ba.
Wasu malamai suna nuna fargabar cewa wannan tsari ko doka da ake shirin shigo da ita za ta ci karo da wasu sassa na kundin tsarin mulkin wannan kasa da suka ba dan kasa dama ya koyar ko ya yi wa'azi a lokacin da yake so.
To ai koyarwa daban, wa'azi daban, alƙalanci daban, limanci daban.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa daga Kaduna kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda wani kamfanin wasu 'yan kasashen waje 'yan damfara ya damfari wasu 'yan jamhuriyar Niger da dama. Tamar Abari, gari.
mun ce aka yi mamu kaji ka biyar na bude kwant kawai za a ba mu ramcan kudi
kan kai 200 da mutane da bin da suka shiga akwai wanda zaka zuba jika biyar kudin ka zumbuk da garanti wani ya bada takardar gida an kana son kudi da yawa ni dai a ni karamar ruwa ta ne ni marayu gare ni sai na huta nake a balbadata na zuba jika ta 20 sai wannan jiya kuma asiri ya tono wani ya bada takardar mota wani ya bada takardar gida mu dai yanzu dai muna kira ya samadu ya samadu ya samadu
suka ce wannan kamar proje ce ta harakar yaki da wannan mutane da suke zuwa gudun hijira suka ce ana so a ba mutane bashi ko wannan ko aka ce mana ba ruwa abinda aka baka shi zaka maido to wannan abin ya dau hankalin mutane kuma mu ma muka ta gaya ma wasu muka ce ga alheri ya samu ashe kuma yanzu da aka waye gari da muka je babu su a kadan gaskiya wannan abin ya kai mutum 2500 suka fita da magana abinda ban mamaki ma naga authorization da sunan justice da na karanta wani abu ne na confess na bude kwan
wasu kenan wadanda aka damfara tani kuma ƴan damfaran su karanta a nakare sai dai ma'aikatan da suka dauka suna tsare ne a hukumar ƴan sanda ta Peji wanda ganin sun shiga wata na biyu ba wani bayani suka nemi haske daga magabatan nasu suka yi ta musu hanya nan ne kuma suka ce za su maka su a kotu da haka ne kuma ranar litinin din da suka yi musu alƙawari suka neme su suka rasa ba su ba labarin su fari kenan ma'aikatan suka je ga hukumar ƴan sanda ta Peji don yi musu bayanin abin da ke faruwa. Sani Rufa'i wani mai fashin baki ne anan da magaran yayi bayani kamar haka.
Mutane a yanzu da yawa daga ciki in akan nasi kuɗi ne idan su a rike ba su iya leka hatsarin da yake ciki. Haka su ma a gwamnati wanda hakkinta ne na farko ta kare mutane kan irin wannan matsalolin. Kenan ta bangaren biyu duka sai an waya mutane kai akan irin wannan hatsarin. Akwai talauci a cikin wannan da ake cewa na precarity na aiki kamar da aiki yana bada wahala ko kana so kai aiki a yanzu akwai yanayin da mutane suka shiga wanda wani bai samu
duk mai son buda kamfani ko kasuwa sai ya biyo ta zauren yan kasuwa ko kuma Chambre de Commerce to ko yaya kaidodin suke Laminu Amani shine director na Chambre de Commerce ta nan da magaram
shi bude kamfani abu ne wanda aka ba kowa uzini maimakon zai iya gabatar da takardar shi ta aihuwa ce ko kuma ta nationality ban san ko me yake ta dan kasa kuma bayan shi hallo zamu tambaye ka aina ne kake zama kina residence kinka to wannan takaru suna sawa wani tambaye mu tambaye ka kuma wani irin kasuwanci ne zakai sai mu iya da wannan takarin daga kama nan mun diba mun ga sun cika takarar aihuwa da kardan taking da nationality taking da residence kin sun yi daidai da wanda hukuma ta tambaya ka kawo ka kama na su sai mu iya cika ma takarar da ake cewa ta hamsal register ita ce muke aikawa justice a yi takarar wanda ake cewa register commerce sai mu iya a sama timbre na shiga 11:30 a kan wannan takarar amma daga kenan yanzu to kenan wannan takarar ta kare lalle ka samu register kuma kenan kana da usini kai wannan kasuwai
Tamara Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar kafin mu ci gaba bari mu waiwayi Bahaushen Sudan
she zanjani Nigeria yo she zanjani Kano yo she zanjani Babangida Nigeria na gaida Babangida yo she zanjani Babangida Nigeria na gaida Babangida
lalle kan kuma a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Mrs. Nkoyo Toyo, wata 'yar siyasa, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira African Women Leaders Network da Turanci. Ms. Nkoyo ta bayyana irin kokarin da suke yi don ganin shugabannin Najeriya sun ciyar da mata gaba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ita ce ta yi hirar da ita. Ga abin da suka tattauna.
Sunana Nkoyo Toyo, kuma ni chairperson na wani organization sunan shi African Women Leaders Network. Shi organization nan muna da branches a duka wuri a Africa, kuma muna da global office namu a wurin United Nations Women. African Union kuma suna da hannu a abin nan da muke yi. Yanzu muna so mu yi wani chapter a nan Nigeria. Shi chapter nan za a yi launching nashi on the 1st of July. To mun gani aikin na matan nan in ba mu sa karfi sosai ba za mu samu abin da muke so. Gashi kuma Nigeria yanzu da komi da maganan poverty, masu da basu da komi da za su yi, mun su diyawa mata ne, da mata da yaransu basu da abin da za su ci, basu da komi da zai komi. Shi ne ya sa muka duba aikin na matan nan yanzu ya zama aikin da muka yi ta mu yi karfi sosai. To shi organization nan suka kawo shi, sun duba wurin uku ne za a yi magana, za a yi aiki. Kasa akwai abin da suka kira Sustainable Development Goals. Muna duba wasu in mun yi Sustainable Development Goals za mu kawo poverty na mu zo kasa da shi, mu kawo su mbata na ba da makaranta, ba su da komi da komi, za mu yi su. Shi Sustainable Development is up to 2030. By 2030 za mu duba kuma akwai wani da su African Union suka kawo Agenda 2063. Kuma it is, they said, the Africa we want. When irin Africa muke so, muna so Africa da zamu ci abinci, da mu zauna nan, zamu yi ha kowa da kowa zai samu abin da yana so, mata da namiji dukan su za su samu abin da suke so. Akwai wani kuma suka ce United Nations Resolution 1323 shine about peace and security. Kina gade kaman duka abin da suke su Boko Haram faruwa a Northeast da duka wuri a Nigeria. Shi magana peace and the role the mata suke yi a chicken peacekeeping, the peace building, shine manya aiki da mu kuma za mu yi. To gashi komi da abin nan din nake nika ga miki, these are some of the issues da za mu yi aiki.
To kin taba zama yar majalisa a Najeriya nan, yanzu zaki ce mata suna wani mataki ne a Najeriya?
Wannan magana statistics ne, in mun duba statistics zamu gani cewa mun je baya. Gashi lokacin da ina da National Assembly, that is 2015, mu 26 din muke a shida. Yanzu muna 11 daga election 2019 na 11 ne suka samu. Kuma in kin duba 2015 saki gane mata a cikin government na they were 35%. Yanzu da ya kuma this last 4 years mu ba mu samu irin 35% din nan, mun tafi kasa. Kuma to in kin duba daga executive, daga legislature ba mu samu numbers, yana zoma kaman ba mu yi da kyau ne. To shi ne ya sa mata suka dawo suka baya sun ce a wannan ba kyau duba Senegal duba Rwanda duba Uganda ba duba South Africa su dukkan su numbers nasu yana tafi sama ba baya bane to me ya faru Nigeria yana tafi baya you know so shine the main problem da muka samu a yanzu
to yaya kike ganin mata za su iya samun ci gaba
to mun zama yakin kenan shine ya kawo mu nan da duka party akwai su PDP anan akwai su APC anan akwai su sin parties Labour Party da kowa da kowa sun zo tunda mun gani say what this problem is a very big problem da san musa hannun da musa ma musa bakin mu mu ce ko Buhari ne ko su governors ne so ku legislature ne kaman ga Senegal House of Reps akwai wani da ta fito wani ujiyar kiru ta ce na tantan tana nema speaker to ya za yi kuma ba za a bar ta even if komi da komi ya faru za sa ta wani guri tun da mun sani mata su ta su samu wani guri kuma ga su wani su suka ce secretary to government ga su suka ce suna to ministers yanzu ne lokacin nan da za a shiya ta ci yi magana nan a giya shi Buhari na cewa ga abin da zai faru ga abin da za a yi ga abin da komi da za a yi shine ya kawo mu nan dukkan mun haɗu yanzu babu duba ko mu PDP ne ko APC ne ko da maganan nan women's agenda me zamu yi da women's agenda na gani in dukkan mu yi magana da bakidaya za mu samu abin da muka so
na gode ma
to ma saurare anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin a madadin Mrs. Nkoyo Toyo da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
ta gaida Inars Ibro yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka
sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin cewa a cikin wannan makon ne shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zaben sa karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida ɗaya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekarar 2016 mahalatta gangamin sun yi masa maraba shugaba Trump din yayin da yake jawabi ya kira wasu daga cikin kafafen yada labaran Amurka da cewa makaryata ne yanzu bari mu leka jaridar LA Times inda aka rubuta labari cewa shugaban kamfanin Boeing Dennis Muilenburg ya amince cewa kamfanin ya tabka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuƙa jirgi da kuma jami'an da ke sa ido akan wata fitila da ke nuna alama da ta gargadi a jiragen 737 Max 8 da aka dakatar da amfani da su masu bincike sun yi imani cewa fitilar gargadin wacce ke sashen matukin jirgin tana hade da wata na'ura da ta taka rawa a mummunan haɗarurruwan da suka faru na jiragen 737 Max guda biyu inda ya faru a kasar Indonesia a bara da kuma ɗaya da ya faru a kasar Habasha a watan Maris wanda ya halaka mutane 356 sai kuma jaridar Politica inda aka rubuta labari cewa India ta ƙara kudaden harajin da take karba kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su kasar ta yayin da takaddamar cinikayya ke ƙara zafafa tsakanin kasashen biyu wannan mataki na martani da India ta dauka na zuwa ne kwanaki kadan bayan da hukumomin Amurka suka cire India daga jerin kasashe da ke da gatan yin cinikayya da Amurka ba tare da wata takurawa ba state jaridar Daily Times ta Tennessee inda aka rubuta labarin wata mata mai juna biyu da take tafiya da danta yayin da wani driver ya afka kansu ya bige su inda nan take ya kashe su wanda ake tunanin ya aikata hakan ne da gangan driver dai mai suna Wayne David Cliff
Yanzu haka 'yan sanda sun kama shi, an kulle shi inda ake tuhumarsa da aikata wannan laifin. Sai kuma jaridar Texas Daily inda aka rubuta labarin cewa wannan shahararren kamfanin gidan abinci na jihar Texas mai suna Wata Baga an saida shi ga wani babban kamfanin jihar Chicago. Sharhin jaridin Amurka kuka saurara na wannan makon, Dole Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa a huta lafiya.
Da gaishe ki Daula, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin Mayun Bakwai Sarki. Abin da ya bani mamaki da gwamnan mu na jihar Plateau, wato Hausa suna kiran angulu da kan zakwa. Ga asibitin da tsohon gwamnan da ya yi Bakwas da barkin ladi, domin ko a karasa sai ya ce bari a dauki tushi sabo zai yi irin shi daga a barkin ladi sai shi zai saboda Allah da Allah ne shi ma ya kwanta ya jama kanshi daga samuna kudin da za a zuba a barkin ladin in an sa a sabon asibiti ya sa da bakwai da ladin so in za gama.
Mai magana ni ne Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga alkalin Najeriya ku koyi da halayen Justice Musa Danna da Katsina, shugaban alkalin jihar Katsina. Ina masa fatan alkairi Allah ya sa zama chief justice na Najeriya, don yana yaki da cin hanci da rashawa, yana rike gaskiya da amana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakol Gaman Kagara. A halin gaskiya wannan talaifin nan da ake bada aka fara badawa a ƙaramin kuma tarafi yana da kyau, inda za a ci gaba, inda da gaske za a yi, to a rika bi kowane war ana kira kowace wanda za a taimaka ma kuma wanda ya dace a taimaka masu. Bai dace a ce ko kuma a tsaye mutane a ce sun koma gida haka nan sun wahala sun biya kudin mashina da kudin mota sun zo garin hukumar tarafi a ce ko sun koma ba su samu biyan bukata ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Dallami Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga fadar shugaban kasa a dinga yayi a wanga lokacin da yayi daidai kudin da aka turo ma kanana hukumomi da abinda talakawa sun dade suna nema a yi masa haka. To yanzu ne mu talakawa muka san cewa gwamnati ta zo kusa da mu, a halin gaskiya kudin da aka turo ma kanana hukumomi to wannan ciyamomi su nike amana. Muna nan mun sa masa ido su yi daidai mu yaba, in ba su yi daidai ba mu gaya masu.
To yanzu kuma ga Daula ta dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice ne.
To ga labaran a takaice, a jiya Alhamis ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Filippo Grandi ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan 70 a fadin duniya baki daya, inda ya kira wannan da wata babbar gazawa ga al'ummar duniya, sannan ya kira da a haɗa kai a duniya baki ɗaya wajen warware wannan matsalar. Sauran ƙirƙirin Amurka da Iran su gwabza a jiya Alhamis bayan da aka kakkaɓo jirgin sintirin Amurka mara matuƙi mai suna Global Hawk a yankin ruwan Hormuz, al'amarin da shugaban Amurka Donald Trump ya kira da mummunan kuskure. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico da kuma Canada, amma idan ba a sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa wa shugaban China Xi Jinping cewa ya kamata mu ƙara haƙuri da Amurka akan jirkinta tattaunawa kan makamin nukiliya.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abo da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri, sai anjima.